Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar hamma da tashar alfa radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfili Hashim Gumel, garin birnin Washington DC, tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji, tun shekarar 2002 da babbar kasuwar Jos ta kama da wuta ta kone kurmus, amma har yanzu babu alamun dawo da kasuwar yadda take. Haka kuma, yayin da ake jiran zuwan wata mahaukaciyar guguwa mai suna Irma zuwa kudancin Amurka, za ku ji ta bakin wani ɗan Najeriya mazaunin yankin. Da yake yau Juma'a ce, za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Sauraro, assalamu alaikum. Cibiyar da ke kula da guguwa ta ƙasa ta ce guguwar Irma ta watsu a yammacin wani yanki na Cuba da kuma tsakiyar Bahamas, bayan ta barbarna mara kyan gani a wani bangare na yankin Caribbean. Irma dai na tafiya ne ta bangaren arewa maso yamma da sauri na mil 14 cikin awa guda, kuma tana ɗauke da iska mai ƙarfin gaske da ke gudun kilomita 240 cikin awa guda, kuma za ta ci gaba da ragargazar Cuba da Bahamas har zuwa Asabar. Ana kyautata zaton Irma za ta doshi yankin Florida Keys da kuma kudancin Florida a safiyar Lahadi. Ƙarfin guguwar Irma dai ya ragu zuwa mataki na 4 daga na 5 a safiyar yau Juma'a. Masu hasashe sun ce ana zaton za ta kasance cikin ƙarfinta a yayin da za ta iso Florida. Tunda dai wannan guguwa mai suna Irma ta shiga cikin littattafan tarihi, ƙwararru sun kira ta da guguwar Atlantic mafi ƙarfi da aka taɓa aunawa. An samu rahoton mutuwar mutane 10 zuwa yanzu a tsibirin Caribbean sakamakon guguwar. Muna ɗauke da ƙarin bayani game da guguwar ta Irma in an jima kaɗan. Gwamnan Osaka ya faɗa a yau Juma'a cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 32 sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta faru a daren jiya Alhamis a kudancin Mexico. Gwamnan Alejandro Murad ya faɗa wa manema labarai cewa 17 daga cikin waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu 'yan garin Juchitán ne da ke kusa da ƙololuwar kudu maso gabashin Mexico. Jami'ai sun ce akwai alamun ƙaruwar yawan mutane da suka rasu yayin da ake ƙara samun bayanai. Mummunar girgizar ƙasar mai ƙarfin magnitude 8.2 ta afku ne a Mexico kudancin tekun Pacific tsakar daren jiya a kilomita 100 daga garin Tonala. Kuma ita ce girgizar ƙasa mafi girma da ƙasar ta gani cikin shekaru 100 a cewar shugaban ƙasar ta Mexico. Wani mutum mai suna Rodrigo Soberanes, wanda ke zaune a kusa da San Cristobal de las Casas a Chiapas, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa gidansa kamar cingam haka ya laƙume. Gwamnan Chiapas Manuel Velasco ya faɗa a wata tattaunawa da aka yi da shi a talabijin cewa gidaje da makarantu da asibitoci duk sun lalace sakamakon girgizar ƙasar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta maida hankali kan mayar da taimakon jin ƙai a arewacin Myanmar jiya a jihar Rakhine, kuma ta damu ƙwarai da zarge-zargen cin zarafin ɗan adam da ake yi a yankin. Mataimakin sakataren harkokin wajen a yankin kudu maso gabas a Asiya ya faɗa wa manema labarai ta wayar tarho a yau Juma'a cewa Amurka tana kira ga duk waɗanda ke da ruwa da tsaki su saka hannu wajen kwantar da tarzoma a yankin. Ya ce a cikin watan Agusta da ya gabata akwai yiwuwar 'yan gudun hijira fiye da 200,000 da suka ƙetara iyakar Bangladesh domin gujewa tashin hankali. Ya ce ba a san adadin waɗanda suka gudu daga gidajensu kuma har yanzu suna cikin Myanmar ba, amma ya ce cikinsu akwai 'yan ƙabilar Rohingya da kuma waɗanda ba 'yan ƙabilar ta Rohingya ba a yankin. Ya ƙara da cewa yanzu haka ana ci gaba da tattaunawa da gwamnatin Myanmar ta ƙarƙashin jakadan Amurka a ƙasar wacce aka fi sani da Burma. Mai alfarma Papa Roma Francis ya yi kira ga al'ummar Colombia da su yi watsi da ramuwar gayya a yayin da suke ci gaba da ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru 50 ana yi a ƙasar. yayin da Francis ke gudanar da taron addu'a da mutane masu dimbin yawa a wani fili a Bogota. Yayi kira ga shugabannin Colombia da su kafa dokar da za ta kawo ƙarshen nuna bambanci wanda ke haifar da tashe-tashen hankula. ‘Yan Colombia sun rabu matuƙa yayin da suke shirin karɓar dubban tsoffin mayakan ƙungiyar Sunkuru ta FARC a cikin al’umma game da gyara rabe-raben da ke tsakaninsu. Bayan yakin da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220,000 cikin shekaru fiye da 50.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, kamar yadda aka ja farkon shirin, tun shekara 2002 ne babbar kasuwar Jos ta kama da wuta ta kone ƙurmus, amma har yanzu kasuwar na nan zaune ta zama kango. Wakilin muryar Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoto kan wannan kasuwa.
Babbar kasuwar Jos, wanda aka fi sani da kasuwar Terminus, shiri ne na tsohon gwamnan soja na farko a tsohuwar jihar Benue da Plateau, Joseph Gumwok, wanda shugaban kasa a zamanin mulkin soja Janar Muhammadu Buhari ya kaddamar a shekara ta 1985. A shekara ta 2002, wasu da ba san ko su wane ne ba suka cinna wa katafaren kasuwar wuta. Kasuwar wanda a lokacin ba irinta duk faɗin Afirka ta yamma saboda irin tsari na zamani da aka yi mata, a yanzu ta kasance kango in banda tarin kazanta duk da cewa tana tsakiyar birnin Jos. Alhaji Muhammadu Awal, mai sai da zannuwa, ya tuna yadda suka waye gari kasuwar ta kone.
Mun waye gari kasuwa ta samu gobara, muka zo muka tarar da dukiya tana ci, aka hana mutane shiga. To daga nan kuma ba a kawo wani tallafi na ya za a yi ba, ina mutane za su sa kansu. To kowa a lokacin da ya fara tunanin kanshi ya zai yi ya samu wa kanshi mafita. Wasu suka bar gari, wasu kuma suka canja mabugunne, wasu kuma suka canja wajen zama.
Gwamnati tana tunanin gyaran wannan kasuwa, kana ga kaman gyaran kasuwan zai zama da fa'ida?
Duk inda aka ce gyara, to ya bambanta da rashin gyaran. Aka gyara guri ya zama an ƙara ci gaba.
A hirata da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce gwamnati za ta gyara kasuwar don samun kuɗin shiga wa jihar.
Kafin mu shiga gwamnati mun yi campaign, mun ce idan mun shiga za mu dawo da wannan kasuwa. Har yanzu ba mu bari ba, mun yi nisa. An riga an sa kwamiti, yanzu mun kai daidai lokacin da muna neman waɗanda za su zo, ‘yan kwangila waɗanda suke so zo su yi mana ginin wannan kasuwa. Kasuwan ta fi ƙarfin wanda za ce gwamnati za ta fara gini, muna son mu haɗa hannu da 'yan kasuwa.
A shekara da ta gabata ne, gwamnatin jihar Plateau da wani kamfanin kasar Burtaniya, Rotin International Limited, tare da haɗin gwiwar Synergy Associates Consortium, suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan 230 don fara gyaran kasuwar. Kwamishinan kasuwanci da masana'antu a jihar Plateau Ezekiel Daju ya ce yarjejeniyar ta gudanar da bincike ne kan irin tsarin da za a yi wa sabuwar kasuwar ta Jos.
Nazari wanda za a yi, za a gan in za a yi kasuwa a wajen me ya kamata, shaguna nawa, yadda motoci za su saya, a gan gidaje a duka waje, a kowanda za a rushe saboda a kar a samu cunkusu.
Na zanta da wani shugaban al'umma Alhaji Lawal Baba don jin irin asarar da gwamnatin jihar Plateau ta yi sanadin rashin babbar kasuwar.
Ba karamin asara bane gaskiya, domin kasuwa ce da take da shaguna sama da dubbai, sannan kuma kasuwa ce da ta zamanto jihohi ma ba wai mutanen cikin jihar Plateau kaɗai ba, jihohi ma makwabta suna shigowa. Kuma yanzu ya kamata gwamna ya gane cewar harkar kasuwancin nan yanzu ita ce a ganga ba, saboda musamman yadda tattalin arzikin ƙasa ya shiga wani irin yanayi ta ɓangaren man fetur. Yanzu ana diversifying ne, ma'ana ana caccanja hanyoyi ne na tattalin arzikin ƙasa, ba dole ne a ci gaba da dogaro da harkar kalangun man fetur ba.
Abin jira a gani shine ko gwamnati za ta cika alkawalin nata, lokaci ne kadai zai tabbatar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji, kamar yadda aka ji a labaran duniya, ana sa ran wata mahaukaciyar guguwa mai suna Irma zuwa jihar Florida dake kudancin Amurka. Kan haka ne tattauna da Dr. Nasir Damowa, mazaunin garin Gainesville na jihar Florida, inda na tambaye shi halin da suke ciki a yanzu.
To wannan gari na Gainesville dama muna kaman za a ce Central Florida, tsakiya Florida kenan. To a halin yanzu gaskiya mutane sun tsaye haka, ba mutane da yawa sosai a cikin garin.
Wato mutane duk sun fice kenan?
Gaskiya waɗanda kenan kuma suna kokarin ficewa. Mu ma yanzu haka nan mun dawo daga masallacin Juma'a ne, za mu je mu kwashe namu ya namu mu kama hanyar abin nan.
Da yaushe ake tsammanin cewa za ta sauko kuma ta karasu zuwa garin naku?
To hawan ta sosai zai zo ranar Litinin, kamar daren Lahadi da kuma safiyar Litinin, amma za a fara ji iskar ta daga kudu. To kaga goma mutum ya abin don idan iskar ya fara tafiya za ta yi wuya.
Hukumomi ne suka ba ku shawarar cewa duk kwashe yanaku ka bar gurin ko kuma?
To gaskiya hukumomi basu fito suka faɗa ba, amma kana karantawa daga irin maganar da suke yi cewa duka gaba ɗaya jihar Florida aka ce a shirya evacuation, amma ba a ce a fita ba, amma aka ce a shirya. To in ka haɗa da wannan da kuma in kana kallon, in ka san yadda asalin ita wannan guguwa ke tafiya, ka san tarihinta, gaskiya mutum ba zai tsaya ya yi wasa ba. Saboda yanzu abin da ya faru a abin nan a Houston kwanan nan, wadda ta sauka Houston guguwar ƙarfin ta uku, wannan kodda za ta shigo Florida ko zuwa Bernie.
Wani shirye-shirye hukumomin suka shawarce ku da ku yi domin tunkarar wannan guguwa?
Daga farko gaskiya abin da suke kokari shine mutane su tara su nemi ruwan sha da abinci wanda yake ba sai an dafa ba, saboda idan wannan abu ya faru ana zaton za a rasa wuta kwanaki da yawa. To kaga ana maganan kenan, in kokarin kana abincin da dole sai ka dafa ba zai shigo kenan. Kuma suka ce ka nemi irin su fitila hannu da sauransu. To da kaba gaskiya zuma an daina wannan magana, abin da ake kokari kowa ya je nemi mafaka, haka suke kokarin faɗi yanzu.
To madalla, mun gode kwarai da gaske Dr. Nasir Damowa kenan, mazaunin garin Gainesville a jihar Florida. Malam, mun gode kwarai da gaske.
To madalla, Allah ya musu.
To in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau babu wani takamaiman maudu'i da muke ɗauke da, don haka za ku kira ku faɗa duk abin da ke ci muku tuwa ƙwarya. Za ku iya kiran mu da wannan lambar 202-205-2655, zan maimaita lambar 202-205-2655, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Lagos. To da alamu dai mun rasa kiran mu na farko. To jama'a, za ku yi like ma buɗe suke, sai ku yi kokari ku gwada kiran mu. Gashi mun samu kira daga Kaduna yanzu dai. Wane ne daga Kaduna?
Ala wa barakatu.
Malam, ba mu ji sunan wane ne daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder, kasuwar Kawo Kaduna, Nigeria.
Alhaji Musa Ngaro, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ina so in ba amshakin dan siyasa nan namu na Najeriya, tsohon mataimakin shugaban kasa Malam Atiku Abubakar Shawara. Irin wayannan maganganu da yake fitowa a matsayin shi na jigo a jam'iyyar APC bai kamata rika fitowa yana furta irin wayannan maganganu ba. Saboda idan muka dauka, kaga wannan gwamnatin Muhammadu Buhari, akwai mutanen ki da yawa, akwai yaran ki da yawa da aka dauka aka ba mukamai a cikin wannan gwamnatin, duk mun san su kuma mun san ko su wane ne, to kuma ya rika cewa an nuna mai wariya, to me yake so a yi? Duk wanda ya kafa wannan jam'iyya ta APC ya san an kafa ne domin a kawar da wata jam'iyya daban, domin a samu ci gaba, ba wai sai an dauko ka dauki kuɗi an baka ba. Kuma ni na ganin bai da ba wani.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro, bari mu je muna Kaduna yanzu dai. Wane ne akan layi?
Alhaji Abu Dalla mai wake ne, Ibrahim Tayaro.
To Alhaji Abu, muna sauraron ka.
Wato na ji ana wata muhawara ne da zo a BBC tsakanin mutane akan maganar kasuwanci.
Na'am.
Saboda haka maganar da ake ta maganar kaya ya wado ko bai wado ba, to gaskiya Allah wa kaya ya wadi. Yanzu yanzu shinkafa da take ciya 17,000, yanzu 16 ne take da 215 ma da 700. Abubuwan da su ake ganin tsada kayayyaki, gaskiya kuɗi ne babu hannun mutane talakawa.
To madalla, mun gode Alhaji Abu da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Gombe. Wane ne akan layi a Gombe?
Assalamu alaikum.
Aminu alaikum salam. Wane ne da Gombe?
Kana magana da Tasiu Bello da Gombe, layin A Haruna Bolari, Gombe.
To man Tasiu, muna sauraron ka.
Ni ra'ayina ne nake so na bayyana a wannan fili na ra'ayi riga shi ne a kan mai girma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Magana na jama'a na statistics a kan tattalin arzikin Najeriya ya nuna lalle tattalin arzikin Najeriya ya farfado, kuma mu lalle mun gani a ƙasa. Wannan gwamnati lalle muna fata Allah Ubangiji ya taimake ta, wannan kudiri da yake da shi na kyautata wa talakan Najeriya, Allah Ubangiji ya sa ya tabbata ya daure daga har zuwa 2019. In ma yana neman ci gaba da gwamnatinsa, Allah Ubangiji ya tabbata.
To madalla, mun gode Malam Tasi da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kebbi. Wane ne akan layi a Kebbi?
Garba ne daga Kebbi.
To Malam Garba, muna sauraron ka.
Abin da ra'ayi na kamar yadda dan uwana ya magana a abin nan a shirin BBC inda mutane suka ba da ra'ayoyinsu.
Na'am.
A hakikanin gaskiya, wasu ne kawai ke nuna iyawa ko kuma rashin goyon baya ga wannan gwamnati. Duk abinda wannan gwamnati ke yi ta yi ma talaka, domin tun da har albarka ce amfanin gona ya yi albarka, ba an gama yi ma talaka komai.
To shin kana ganin yanzu Najeriya ta fitar ga matsin tattalin arziki da ake faɗa? Idan kuma ta fita ta yaya?
Rashin bari a shigo da kayayyaki shi ya sa talaka zai ji daɗin Najeriya. Wanda bai yi noma ba, idan ya kama noma shi ma zai bambanta yin noma da rashin yin noma. In an bari an shigo da abinci daga waje, ya za a yi mutum ya samu har mutane su amfana? Kamar yadda abokin magana ta yi magana lokacin nan cewa akwai da yawa inda suka je Makka wurin soke farali, idan ba da amfanin gona ya albarka ba, ya za a yi su je? In ana shigowa da shinkafa daga waje da wani abinci daga waje, ya za a yi wa'annan samu biyan bukata?
To madalla, Malam Garba, mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka. Bari mu je Katsina. Wane ne akan layi a Katsina?
Aminu
alaikum salam. Waye ke magana?
Alhaji Sa'idu Ahmad mai wanda.
Alhaji Sa'idu, muna sauraron ka. Menene ra'ayinka a yau?
Yawwa, na farko ina gode ma Allah, ina gode muku. Ina kake dari da yau, Allah ba sa ana.
To alhamdulillah, yau gashi ka same mu.
Ina nake gode. Yawwa, mu wannan gwamnati abinda duk ake kira na kowa kaya, kamar muhawara da kuka tsaro mu talakawa mun gode ma Allah mun yadda cewar Allah na biyo al'amuran da ya tsaddace su wannan al'amari ne da Allah ya biyo kuma Allah ya juyo mana da sauki kuma kamar maganar tsohon mataimakin shugaban kasa a cikin abokan da yake kan an ware shi dama wa ranne ne ɗan APC da ban suke saboda haka ra'ayi na kenan Allah ya muke ku Allah ya ce mu gaba ɗaya mun gode wannan gode Allah tsare
To madalla Alhaji Sa'idu mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai. To yanzu ko mun samu kira daga Yobe. Wane ne akan layi daga Yobe? Wane ne akan layi daga Yobe?
Alhaji Lawan Sani.
To Alhaji Lawan Sani muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina shine kamar al'amuran da ake faɗa na game da shugaban kasa. Kokari ai an yi kokari kuma ana kan kokari dama ba abin da za a ce an fade shi yanzu ba sai a karanci a wannan lokacin sai dai gobe sai ku Allah
to ma
sannan abin da aka fada din lokaci gaba kadan za a gincha kasa in Allah
to madalla mun gode Alhaji Lawan Sani bari mu je Borno wane ne akan layi a Borno
alfali daga Borno
to malam muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau
Rai na shine a Atiku Abubakar bai kamata shi a zama shi na babban mutum yana irin wannan zancen
to baka ganin ra'ayin shi ne a matsayin na dan kasa ya fito ya faɗa abin da ke cikin zuciyar shi
amma ya kamata ya faɗa to wasu daga gurin bai kamata ya faɗa ba a zama shi na babban mutum na jam'iyya
to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Nasarawa wane ne akan layi a Nasarawa
Magana Hassan Adogo bakin rijiya lafiyan barbar jihar Nasarawa Najeriya
to Malam Hassan menene ra'ayinka yau
a bisa gaskiya ni da zan ce muku Allah ya saka muku da alheri Allah ya kuma sa ku zama da duniya lafiya dukan mu yau kun ba mu dama muna fara ra'ayin mu yanda ya kamata Najeriya ina ce ga shugabannin Najeriya masu son mulki da karfi wata hanya yaya
Malam kana ji na? To da alamu dai mun rasa Malam Hassan to bari mu je Katsina wane ne akan layi a Katsina?
Wannan Alhaji Ibrahim Muhammad ne daga Mawai Karamin kuma Kankara jiha Katsina.
To Alhaji Ibrahim muna sauraron ka.
Yawa ni ina so in mai da martani ne ga wannan shugaba na PDP wanda yake cewa lokacin su ana saida buhun shinkafa akan naira bakwai da kobo da dari naira 7,500
na'am
to a yanzu misali yanzu ko da yake sai da shi 10,017 din nan mu yanzu muna iya sai da da buhun da 10,015 mu sai buhun shinkafa amma da he mun sai da buhu uku mu sai buhun shinkafa wannan ra'ayin su ne na yan kama kariya da an hana su shigo da shinkafa don su gallaza mana mu talaka mu mun gamsu da fadan mulki na shugaba Muhammadu Buhari
to madalla mun gode Alhaji Ibrahim da wannan ra'ayi naka bari mu daukiran mu na karshe da Kaduna wane ne akan layi
to assalamu alaikum da farko sunana Sa'idu Katuka daga Sarko jihar Kaduna Najeriya
to malam Sa'idu muna sauraron ka
kuje umuku fatan alheri kuma umma shugaban kasar mu fatan alheri da gwamnatin mu na jihar Kaduna irin ayyukan alheri da suke zuba mana a kasar mu Najeriya
to madalla menene kana da wani abu da zaka faɗa kana ra'ayi ne yau
eh to ra'ayin kawai da zan faɗa shine ina roƙon mai girma gwamnatin jihar Kaduna dan Allah da yayi kokari yayi mana hanya da ta tashi daga garin Jere ta ratsa Kagarko ta je Kurmin Jibrin
to madalla mun gode malam Sa'idu da wannan ra'ayi naka da kuma dauga wayan ka ne mu ka karshen daga wayoyin mu a yau sai a sake gwada mu ranar litinin idan Allah ya kai mu
ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka tsakanin shekarar 1964 zuwa shekarar 1973 a kokarin hana shige da fice na makamai da mayakan arewacin Vietnam a yankunan da ke makwabtaka da su rundunar sojin sama ta Amurka ta jefa bama-bamai sama da miliyan 270 akan Laos makwabciyar yammacin Vietnam a sakamakon haka Laos ta kasance kasar da tafi kowace kasa a duniya fuskantar mummunan lugudan bama-bamai A yau, yawancin larduna 17 na kasar sun ci gaba da kasancewa a gurbace da sinadarin UXO na bambaman da aka jefa kamar yadda babban hafsan sojin sama General Michael Rustin wanda ya aiki kwanan nan a matsayin mataimakin sakataren shirye tsare-tsare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka bangaren siyasa da ayyukan soje rubuta. Yace saboda yawancin bambaman da aka jefa ba su fashe kamar yadda aka yi niyya ba, sinadarin UXO ya hallaka ko kuma raunata dubban ƴan ƙasar Laos yayin da aka kuma binne wasu bamabaman a ƙarƙashin ƙasa lokacin yakin yankin ƙasar China da aka yi a cikin shekarar 1960 zuwa 1970. Sinadarin UXO ya haifar da mummunan hatsari. Nakiyoyi da bamabaman da basu fashe ba sun lalata miliyoyin hekta na filin amfanin noma, lamarin da ya hana manoma yin shuka. Haka kuma wannan al'amari ya sa tafiya ta kasance cikin hatsari sakamakon bamabaman da aka binne a ƙarƙashin ƙasa da kuma cikin ciyayi. Duk da haka, a kwana tashi ƙaruwar yawan jama'a a Laos ya sa ana buƙatar ɗaukan matakin magance wannan matsala. To amma kuma ɗaukan wannan mataki yana tattare da ƙarin barazanar samun raunuka da rasa rayuka. Gwamnati ta ƙudiri aniyar kawar da barazanar makaman, amma lamarin na tafiyar hawainiya. Ɗaya daga cikin dalilan shine bayan an kaddamar da bincike cikin shekaru da dama, ƙasar Laos ba ta da cikakkiyar masaniya kan adadin gurɓatar ƙasar. Shi yasa a yau, baya ga ɗaukar ɗawainiyar ciccire nakiyoyin da ke binne a ƙasar Laos, Amurka za ta haɗa hannu da ƙasar wajen gudanar da wannan bincike. Wannan bincike zai ba mu damar gano wuraren da hatsarin makaman da aka binne ya fi yawa da kuma inganta ayyukan ciccire su kamar yadda General Michael ya rubuta. Za a kwashe shekaru da dama ana gudanar da aikin, amma a zahiri wannan aiki ne mai matuƙar muhimmanci fiye da kowane lokaci. Domin ba kawai yanayin da yakin ya haifar kaɗai zai magance ba, amma ƙwaƙwara hanya ce ta zuba jari ga 'yan ƙasar Laos da maƙwabtanta da kyawawan harkokin diplomasiya Amurka da haɗin kan tsaron yankin. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na kusa da ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Cibiyar da ke kula da guguwa ta ƙasa ta ce guguwar Irma ta watsu a yammacin wani yanki na Cuba da kuma tsakiyar Bahamas, bayan ta barbarna mara kyan gani a wani ɓangare na yankin Caribbean. Irma dai na tafiya ne ta ɓangaren arewa maso yamma da sauri na mil 14 cikin awa guda, kuma tana ɗauke da iska mai ƙarfin gaske da ke gudun kilomita 240 cikin awa guda, kuma za ta ci gaba da ragargazar Cuba da Bahamas har zuwa Asabar. Ana kyautata zaton Irma za ta doshe yankin Florida Keys da kuma kudancin Florida a safiyar Lahadi. Ƙarfin guguwar Irma dai ya ragu zuwa mataki na 4 daga na 5 a safiyar yau Juma'a. Masu hasashe sun ce ana zaton za ta kasance cikin ƙarfinta a yayin da za ta iso Florida. Gwamnan Osaka ya faɗa a yau Juma'a cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutane 32 ne suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta faru a daren jiya Alhamis a kudancin Mexico. Gwamnan Alejandro Murat ya faɗa wa manema labarai cewa 17 daga cikin waɗanda aka tabbatar da mutuwarsu 'yan garin Juchitán ne da ke kusa da ƙololuwar kudu maso gabashin Mexico. Jami'ai sun ce akwai alamun ƙaruwar yawan mutane da suka rasu yayin da ake ƙara samun bayanai. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta mai da hankali kan mai da taimakon jin ƙai a arewacin yammar jihar Rakhine, kuma ta damu ƙwarai da zarge-zargen cin zarafin ɗan adam da ake yi a yankin.
To madalla, masu sauraron mu da haka muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Daryl. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.